ونعوذ بالله تعالى من شر يضلل فلا هادي له وسمائي واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقي هذه الفتن عليه وسلم فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا البلاء نعم فتنة التكفير وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاري والتكفير أمر خطير فتح به dukkan annabinka mai daraja babban jakada da ka aiko babba dan Abdullahi dukkanin salati da sallama ya tabbata akan shi wannan annabi da ka aiko lalle bawanka ne manzonka ne wanda ya zo da addini na gaskiya ya haskaka duniya ya fidda mutane daga duhu na kafirci zuwa duhu na imani daga duhu na shirka zuwa haske na tauhidi ya fidda mutane daga ainihin jahiliya zuwa ga haske na musulunci da haske na imani zuwa ga haske na tauhidi ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama ƴan uwa masu girma lallai nasoshi daban-daban ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa sun zo daban-daban da lafuzza daban-daban da ma'anoni daban-daban da kuma salon zance daban-daban waɗanda suke tsoratarwa suke razanarwa dangane da fitintinu na ƙarshen zamani fitintinu da za a same su a ƙarshen zamani masu tarin yawa da siffofi kala-kala nau'o'i kala-kala da kamanni kala-kala amma annabin rahama annabi mai girma bai bar kowace daga ciki ba face sai da ya bayyana wa sahabbai ɗaya bayan ɗaya musamman hadisin Mu'adh ibn Jabal Allah ta'ala ya ƙara masa yadda da hadisin Abu Zar al-Ghifari Allah ya ƙara masa yadda hadisin Huzaifa afwan hadisin Huzaifa dan Yamani Allah ya ƙara masa yadda yana daga cikin wanda yafi kowa daga cikin sahabbai sanin hadisai na fitina shi yasa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda yakan kebe shi yana masa tambaya game da mai annabi baka labari wace fitina ce za ta faru shi kuma ya dinga ba shi labari saboda ka ƴan uwa masu girma annabi ya mana bayani filla-filla daki-daki ya bayyana mana waɗannan fitintinu da sabbabban su da abin da ke jawo su da kuma me ya kamata kai a matsayinka na mai imani a matsayinka na mabiyin wannan annabi in ka tsinci kanka a wannan lokaci Allah ya kiyaye waɗannan fitintinu ƴan uwa suna da tasiri suna da ainihin negative impact akan mutane akan al'ummomi akan ɗaiɗaiku akan ƙasashe akan garuruka da unguwanni hatta ma a cikin gidaje da ma'aikatu duk inda aka tsinci kai a cikin irin wannan yanayi tana da tasiri mummuna tasiri wanda yake mara kyau ba abin da zai kubutar da kai daga waɗannan fitintinu sai riƙo da addini sai komawa riƙo ga tauhidi komawa zuwa ga riƙo da sunnan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaɗuwan fitintinu a ban ƙasa ko kuma a cikin garuruka ko a unguwanni da bayyanansu wannan yana nuna lalacewan zamani da lalacewan wannan wurin da waɗannan fitintinu suke bayyana ƴan uwa masu girma a kullun idan ka duba abubuwa ƙaruwa suke fitintinu ƙaruwa suke yau idan aka shiga cikin wata fitina sai ka ga tafi wacce ake cikinta a jiya wacce za a shiga a gobe sai kaga tafi wacce ake cikinta a yau sai dai fatan Allah ya kiyaye sai dai fatan Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana sauki annabi rahama alaihi salatu wassalam ya bayyana mana waɗannan fitintinu da hakan ke nuna alamu ne na ƙarshen zamani alamu ne na kusantowar alƙiyama ya tabbata cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga babban sahabi Abu Huraira Allah ƙara masa yadda yace manzon rahama alaihi salatu wassalam ya ce badilu bil amal wato ku yi gaggawan ayyukan alkhairi kafin waɗansu fitintinu da za su zo su ainihin rikita ƙwaƙwalanku su firgita ku ku tsinci kanku a cikin damuwa da tashin hankali yanda ibadan ma da aikin alkhairin ma zai gagara shi yasa ce badiru aiku mubadara ku yi gaggawa na ayyukan alkhairi fitanan akwai dan su fitintinu da za su faru a ƙarshen zamani sai annabi ce ka qifa illailil muzlim kai ka ce duhun dare ne wanda yake yanki yanki na duhun dare da rana ta fadi ai kaga dare ya shiga amma duhun dake a lokacin magariba bai kai duhun dake lokacin sallar isha ba haka duhun dake lokacin sallar isha bai kai duhun dake karfe 10 dare ba haka duhun dake karfe 1 dare yafi wanda yake karfe 10 dare haka daren na ƙara tsayi wannan duhun na ƙaruwa sai ce to waɗannan fitintinu haka za su dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya tari tari za su dinga zuwa muku ya kwatanta su da yanki yanki na dare a wajen duhu sai annabi ya ce alayhi salatu wassalam waɗannan fitintinun za su kai su kawo yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran mutum zai wayi gari zai yi safiya yana mumini mai cike da imani amma zai yi yammaci kuma ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce zai kai mutum ya yammaci wa yusbihu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ko kuma mutum ya yammaci yana mai imani amma kafin gari ya waye kafin safiya kuma mutum ya koma kafiri malamai suka tattauna dangane da wannan wace irin kafirci ake nufi Imam al-Qurtubi Allah ƙara masa rahama yake cewa yace wannan kafircin da annabi ke magana kafirci ne haƙiƙi mutum ya rasa imanin shi ma gaba daya saboda tsaban bala'i da tashin hankali da za a shiga da fitintinu na zamani shi yasa annabi yace dan adam ko kuma musulmi zai sai da addinin shi da dan wani abu na duniya dan kalilan kuma mu tsinci kanmu a wannan yanayi zaka ga akan wani abu na duniya mutum ya sai da addinin shi ya sai da imanin shi duk wani aiki da mutum zai aikata a duniya ko dan ya samu kuɗi ko dan ya samu daukaka mutum zai aikata wannan aikin kadai zai cimma wannan bukatun tashi za a kashe dan adam za a yi kisan kai za a yi tsafi za a yi komai dan a cimma wata kujera ta mulki ko dan a cimma wata bukata ta dukiya da ake nema yasa annabi ya ce dan adam zai waye gari yana mai imani amma ya yammaci kuma ya kafurta ko kuma da yamma yana mumini da safe kuma ya kafurta a wata ruwaya na ibnu maja Allah mishi rahama annabi ya ce inna bayna day sa'ati fitna yace a gabanin tashin kiyama akwai dan su fitintinu da za su faru waɗanda suke tafiyar da imanin mutum sai da Allah ya kiyaye shi yasa Allah subhanahu wataala ya fada cikin alqur'ani mai girma yace akwai daga cikin mutane wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin akwai waɗansu daga cikin mutane shi yana bautawa Allah ne kawai idan yana cikin ni'ima da jin daɗi zai ci gaba da wannan ibada in ya tsinci kansa a cikin wata fitina da bala'i da tashin hankali kawai zai juya yayi duk abin da zai yi koda zai fita a musulunci dan ya ga cewa ya fita daga cikin wannan fitinan wato bai iya cin jarrabawa da ya samu kansa a ciki Allah ya kiyaye Allah yake cewa khasirat dunya wal akhirah masu irin wannan ɗabi'an duniyar su da lahiran su ta yi hasara zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya a ce ka bar imani ka aikata aikin kafirci kawai dan biyan bukata ta duniya ka bar tauhidi kana shirka kawai dan biyan bukata ta duniya Allah ya ce da duniyanka da lahiranka kai hasara su ma sun yi hasara wannan kuma shine hasara mabayyani mun zo cikin mu yan uwa a cikin wani irin zamani wanda Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa ya rantse da wanda rayuwar shi take hannun shi Annabi ya ce wallazi nafsi bidihi na rantse da wanda raina ke hannun shi la tadhhabu dunya duniyan nan fa ba za ta gushe ba ba za ta kare ba har sai mutun ya wuce kabari yana fatan ina ma ni nake cikin wannan kabarin Allah kada kai mu wannan lokaci saboda tsabin bala'i da fitina mutun zai wuce ta makabarta ya kalli kabari ya ce ina ma ni nake ciki duk yanda dan adam ke tsoron mutuwa amma saboda bala'in ya kai bala'i yanda ya fada da baki haka kuma yake a cikin zuciyar shi saboda tashin hankali da ake ciki Allah ya kiyaye fitintinu ga sunan ana cikin su fitintinu na kafirci ayyukan sa'o kala kala ayyukan shirka ayyukan kafirci da fitsara da batsa da komai da kuma a yau a duniya su suke cinyewa su suke jagoranci su ne ma abin da ake ji da su a wannan zamani kafirci kala kala a tsakanin musulmai shirka ta zama ruwan dare a tsakanin musulmai aikin ashada aikin sa'o ya wuce duk inda kake tsammani wannan daga cikin alamu ne na tashin kiyama wanda za a tsinci kai a ciki, ga kuma kafurta juna tsakaninmu da juna. Kawai dai kuna da sabanin fahimta da mutum, in ma kai tsaye kace masa dan bid'a ne, ko kace masa yayi shirka, ko kace masa ma ya fita a musulunci ko shi ba ahlus sunna bane. Saboda me? Saboda son zuciya da fitintinu kawai na zamani, ko dan neman daukaka, ko dan neman suna, ko dan kokarin kare wata manufa taka ba ta Allah da manzo ba, ko kokarin kare kungiyanka ba kungiyan Allah da manzo ba. Allah ya kiyaye. Daga cikin waɗannan fitintinu da za a tsinci kai a ciki, Annabi yayi magana akan fitnatul harj, fitintinu na yawan zubar da jini, yawan kashe-kashe. Annabi ya tsawatar, ya tsoratar, yace inna bayna yadayi sa'ati al-harj, yace lalle gabanin tashin kiyama za a samu kashe-kashe, yawan zubar da jini, babu gaira, babu dalili. Qala, qalu, su sahabbai suka ce, ai qalatus sahaba, mal harj ya rasulullah, menene al-harj ya manzon Allah alayhi salatu wassalam? Saboda shi Annabi yana larabcin da sahabbai mai sun tambaye shi mecece ma'anar wannan kalma. Saboda Annabi larabci yake, larabci ne ilahi, larabci ne daga wurin Allah subhanahu wataala, ya ma wuce tunanin larabawa. Idan Annabi wata kalma, sai an nemo tsofaffi a ƙauyuka su faɗi ma'anar wannan kalman. Amma kai da shi da kuka girma a cikin birni, a cikin Makka, zai yi larabcin da baka san inda yake wannan larabcin ba. Saboda me? Nabiyyun ne bi ghayril wahyi la yatasarrafu, Annabi ne wanda da wahayi yake magana. To saboda haka yake cewa sahabbai za a samu alharju, suka ce menene alharju ya rasulullah? Yace alqatlu shine a samu kisa da kashe-kashe. Yace innahu laysa biqatlikumul mushrikina, ba wai yau, ba wai ku dinga yaki kuna kashe mushrikai ba, ko kuna kashe kafiri ba, shi nake nufi ba. Yace a walaki yaqtulu ba'dukum ba'dha, sashin ku ne zai na kashe sashi, musulmi ya kashe dan uwan shi musulmi. Kuma a halin da muke ciki kenan a yau, idan ka kalli zubar da jini a duniya, kama daga Pakistan musulmai ke kashe musulmai, Afghanistan musulmai ke kashe musulmai, a Syria musulmai ke kashe musulmai, a Libya musulmai ne ke kashe musulmai, a Nigeria mun sani anan gabar menene, ga gabar maso arewa ko north east, an yi kashe-kashe da zubar jini tsakanin musulmai. Gashi na a kuma arewa ta yamma north west, a yau kashe-kashe da zubar da jini a Katsina da Zamfara da Sokoto da wani bangare na north central Niger da makamantansu, da Kaduna musulmai ke kashe junansu, ba wai kafirai ne ke kashe musulmai ba. Musulmai ke tsakan makamai suna kashe juna, babu gaira, babu dalili. Dan ba za ka ce menene dalilin ma da ake zubar da jini ba. To Annabi yayi wannan bayani, ce yaqtulu ba'dukum ba'dha, wani daga cikin yan uwa da muke magana, wanda suna cikin waɗanda suke jagorancin sulhu tsakanin bandit masu garkuwa da mutane yan ta'adda da kuma bangaren gwamnati, yace mun je wajen su wane, ya kira ɗaya daga cikin manyan jagorori wannan fitina. Yace wallahi lokacin da muka je mun samu yana alwalan sallar asar, kuma shine shugaban yan ta'adda na wannan area. Yace lokacin da muka isa cikin wannan dajin da motocin mu da jami'an tsaro za a je a tattauna na sulhu, yace wallahi mun samu yana alwalan sallar asar. Aka ce ai ga can oganye na alwala zai na asar. Ina fata an gane, dan ka gane cewa ayaqtulu ba'dukum ba'dha, da Annabi faɗa gaskiya ne, sashin ku ne zai na kashe sashi. Sai suka ce ai mu ma ba mu yi asar din ba. Yace da ku yi alwala sai mu yi jami. Yace muka yi alwala, ko kuma har yana cewa ai ku ne matafiya, kuma na limanci tun kuna kasar. Ina fata an gane, kuma shi ne shugaban yan ta'addan da suke garkuwa da mutane suke zubar da jini. Allah ya kiyaye. A takaicen takaitawa shine Annabi ce yaqtulu ba'dukum ba'dha, yace za a kai lokacin da yaqtulu ar-rajul jarahu, mutun ya kashe makwabcin shi, wa ibn ammihi, ko ya kashe dan baffan shi, wa za qarabatihi, kaga mutun ya kashe dan uwan shi na kusa, ta kai ta kawo fa hatta a Kano an samu wanda ya kashe mahaifin shi a cikin birnin Kano, kuma ya dauka tar ya dinga bin mahaifin yana sara mishi har sai da ya kashe lahira. An samu wanda ya kashe matar mahaifin shi da kannan shi guda takwas, saboda ya sha kwaya kawai ya bugu. Kaga ba za ka sha fita a musulunci ba nan ya sha kwaya. Ina fata an gane, yaqtulu ba'dukum ba'dha, a dinga zubar da jini babu gaira, babu dalili. Annabi ya ce wannan alamu ne daga cikin alamatu sa'a. Annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi, yace na rantse da wanda rayuwata take hannun shi, la ya'ti yanna 'ala an-nasi zamanu, Annabi ya ce zamani zai zo wa mutane, la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qutila, wanda la yadil qatilu fi ay shay qatala afwan wanda yake san bai san akan dalilin ma da yake san ba me yasa ne kisan shi ma bai sani ba kuma idan kana kallon jami'an tsaro musamman akan abun fai tunda suna kawo mutum su hira da shi in aka tambaye me yasa kai kaza shi ma bai sani ba kai kaza ake nayi me dalili ba zai fada ba to shine annabi ya ce za a zo zamanin da mutum zai kisan kai bai san ma dalilin ne yasa kisan kai ba yace wala yadil maqtulu ala ay shay'in qutila wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba dan mai kisan da wanda aka kashe kowa bai san dalili ba yana zaman shi an zo an kashe shi wanda ya kisan shi ma kawai tura shi aka yi a kudi aka bashi babu gaira babu dalili duk waɗannan annabi yayi bayanin su sama da shekara 1400 bayan da suka wuce sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi ƴan uwa masu girma fitina ta kisan kai za a tsincike a ciki kamar yadda annabi ya bayani sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a samu fitintinu a ƙarshen zamani da inqilabul mawazin a juya ma'auni abinda yake fari ne a ce baki ne abinda yake baki girin a ce fari ne tas har ma yana kyalli wannan alamu ne na ƙarshen zamani kamar yadda annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayati 'alan nasi sanawatul khadda'at za a sa wasu shekaru maciya amanan shekaru na ƙarya za su zake wa mutane za su zo wa mutane ire-iren waɗannan zamanin yake cewa yusaddiqu fi halkadin mutumin da ke hamshaƙin maƙaryaci ne amma shi za a ce wa mai gaskiya kuma shi za a gaskata duk abin da ya faɗa kuma a ce gaskiya ne in ka ce ƙarya ne kai kuma a ci mutuncinka yace mutumin da yake kuma as-sadiq ne wa yukadhibu fiha as-sadiq mutumin da yake mai gaskiya ne a ce mishi makarici ne ya faɗi gaskiya ya kawo dalilai a ce ƙarya yake kuma ƙareta shi kuma a yadda idan ka kalli irin rayuwar da muke a samu haka kawai wasu yara a ba su kuɗin data su shiga social media su ta rubutun ƙarya su ci mutuncin wani ko su ƙareta mai gaskiya babu wanda suke ɗagawa ƙafa irin wannan zamanin kenan wanda ya sa sun kuma hamshaƙin azzalumi ne hamshaƙin ɓarawo ne hamshaƙin maƙaryaci ne maciyin amana ne amma za a ba shi kariya a social media da gidajen radio da gidajen TV da duk inda ake da dama annabi ya faɗi wannan zamanin yana zuwa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace wa yuktamun fi halkha'in wanda yake maciyin amana ne kuma a ce mishi mai amana ne ai mai gaskiya ne yana iya ƙoƙarin shi yace mutumin da yake kuma mai amana ne kuma a ce maha'inci ne a masa kage a masa sharri a bata shi ba wanda zai saye shi ko da kwandala daya annabi ya ce waɗannan zamanin suna zuwa mutumin da yake amintacce a wurin Allah da manzo amintacce a wurin mutanen kirki amma za a bata shi a ƙaryata shi a ci mutuncin shi annabi ce wa yantiqu fiha ruwaybida za a samu ruwaybida su za su dinga magana sahabbai suka ce da annabi umar ruwaybida ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene kuma ar-ruwaybida wannan ma larabci ne da sahabbai ba san shi ba annabi yake ba su amsa yace ar-rajulu tafiu ya takallamu fi amri al-amma a samu wani shawara ki mutum wani sakare wani solobiyo shi zai dinga magana kan al'amarin al'umma a ilin halin da muke ciki a yanzu kenan a samu wani shine mai magana da yawun su wani madadin al'umma gaba ɗaya fa amma in ka kalle shi gaba ɗaya shi ma bai san me yake ba sakare ne ba gidaje ne ba abin da ya sani bai san Allah da manzo ba dan duk abin da ka sani a rayuwa wallahi na karatun boko matukar baka san addini ba kai sakare ne a matsayin ka na musulmi ka dauki wannan a matsayin aqida ce in ka fi kowa boko a duniya wallahi tallahi idan baka san addinin ka ba sunan ka jahili matan tiri to ce za a samu wanda bai san addini ba ba shi da human feeling ba imani ba rahama ba tausayi amma shi ne yake jagoranci duk abin da ya faru shi yake magana da ainihin yawunku to annabi ce za a samu irin wannan zamani kaga jagorori suna magana kana ganin sakarkaro in kai ka san me kake idan ka ga wanda suke burgewa shi ma dan uwansu ne wajen tunani dan uwansu ne a wajen hankali annabi rahama alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin wannan hadisi ko cikin hadisan yace na daga cikin fitintunun da za a samu a ƙarshen zamani a samu du'atu dalala a samu masu kira masu wa'azi amma na ɓata masu wa'azi, masu bacar da mutane, a samu malamai makaryata, malamai maha'inta, malamai maciyan amanan al'umma. Wannan annabi ne ba da labari tun sama da shekara 1400 da suka wuce, ba wani ne ke ba da labari a yau ba. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, yace du'atun ala abawabi jahannama. Masu da'awa ne, masu wa'azi ne, masu kiran mutane ne, amma suna kan kofofin jahannama. Inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kira su da du'atun, du'at su ne masu wa'azi. Su ja aya, su ja hadisi. Amma annabi ce ala abawabi jahannama, suna kan kofofin jahannama. Annabi ce man ajabahum ilaiha khadafu fiha. Duk wanda ya amsa musu wannan kiran da suke, za su ainihin jefa cikin wutan jahannama. Qala Khuzaifa, sai shi Khuzaifa dan Yamani daga cikin sahabban, Allah kara masa yadda, yace ya Rasulullah sifhum lana, ya ma'aikin Allah ka siffanta mana su, mana ka gaya mana da wani alamu za mu gane su, ba mu labarin su, ya ma'aikin Allah. Qal annabi yace hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, yace ai su din suna daga cikin tsatsamu. Wasu malamai suka ce yana nufin suna daga cikin Larabawa, wasu malamai suna daga cikin waɗanda suke bin addinin mu. Duk an masa wannan fasaran, bi ma'ana a duk wanda zai zo yana wa'azi yana cikin musulmai kenan. To a takaice dai, suna wa yatakallamuna bi alsinatina, sun iya larabci, za su ja aya, za su ja hadisi, za su ja baiti, su kawo shawahid, maganganun malamai, za su yi wa'azi ai kabbara, za su burge ka. Amma annabi ya ce ala abawabi jahannama, suna kan kofofin jahannama. Dan za a hada kai da su a zalunci al'umma, za a hada kai da su a ha'inci kasa, domin za su samu kuɗi, za su samu ɗaukaka, za su samu shiga wajen azzaluman masu mulki. Shine du'atun ala abawabi jahannama kenan. Ayi barna, ayi zalunci, ayi komai, su ja baki su yi shiru. Amma kuma su ne a sahun gaba a lokacin da za a tallata su. Wannan cin amanan Allah ne, cin amanan manzon Allah ne, cin amanan addinin Allah ne, cin amanan al'umma ne. Dole ne, wajibi ne akan malamai su fito su giya wa kowaye gaskiya. Idan muka ce kowaye, mai kuɗi ne ko talaka, mai mulki ne ko wanda ake mulka, ɗan siyasa ne ko sarki ne, jami'in tsaro ne ko jami'in tsoro ne, kowane ne shi, wajibi ne akan su su isar masa da sakon Allah, su gaya masa gaskiya. Wala ya khafu na lauma tala'in, kar su ji tsoron zargi mai zargi. Wannan amana ce da Allah ya dora musu dan maluntan aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kowane zamani, idan zamani ya lalace, Allah sai ya turo annabi, sai ya gyara al'umma, ya gyara wannan zamanin, ya gyara wannan mutanen. To sai zanto annabta ta kare an kulli, sai zanto amanan wannan aikin yana kan malamai, su ne suke aiki a madadin annabawa. Sai mun kutsinci kanmu, waɗanda ya kamata su gyara mutane, waɗanda ya kamata su yi mutane seti, su suke bukata a gyara su, su suke bukata a musu seti. Ba abin da zaka ce sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalacewar ta kai inda ta kai, a daidai lokacin da al'umma suke cikin shirka, suke cikin bala'i, suke cikin duhun kai, suke cikin tsananin yunwa da tsadar rayuwa, a tsaya ana musu kan abin da ba shi da amfani, kan abin da an yi saɓani a kai tun shekara 1000 da ya wuce. Kuma haka saɓanin zai zauna har tashin duniya. Kuma waɗanda suka yi saɓanin babu wanda ya gaba da wani, kowa fahimtar shi ya faɗa. Amma sai a yau akan abu kaɗan da an saɓa ya cin mutuncin juna, har ma a kira muƙabala saboda son zuciya. Annabin rahama alaihi salatu wassalam da ya faɗi wannan maganan, sai shi wannan sahabi ya tambaye shi Khuzaifa, ya ce fa ma ta'muruni in adrakani zalik, da me zaka umarce ni in na samu kaina a irin wannan zamani, idan wannan zamanin ya riske ni, da me zaka umarce ni? Annabi ce da shi talzam jama'atul muslimina, kai dai kawai ka lizimci jama'an musulmai, wa imamahum da kuma shugabansu. Wani ta ce gaba da take da wahala, ya ce ka lizimci jama'an musulmai. Jama'an musulmai wani abu ne mai sauki, duk wanda ya imani da Allah da manzo, ya kalmar shahada, ya tsare dokokin Allah, ya tsare tauhidi da sunna, yana cikin jama'an musulmai. Wa imamahum da limaminsu. Yawa za ka ɗaga a Najeriya ka ce shi ne limamin musulmai, sai dai ka yi tawili ka ce sultan. Ina fata an gane, amma a hukumance babu, bai da komai a hannu. Gwamnan ciyaman ma ya fi shi ƙarfi, ciyaman ɗin local government ya fi sultan ƙarfi a Sokoto. haka a Gombe chairman din local government wai yafi sarki wai a wurin su ba amma mu ba a wurin mu ba ina fata an gane amma kuma ko shugaban kasa bai da ikon ya ce an ga wata mu dauki azumi kun ga yanda aka juya abun ko ya zama ka ceremonial shugabanin shi sultan da sarakuna to a takaitan takaitawa kai dai kawai ka rike sunnan annabi ka rike tauhidi ka rike littafin Allah da manzo yanzu shine imamin ka ina fata an gane duk rinziyar da za a shiga i kokari ka lizimci tauhidi i kokari ka lizimci sunnan annabi alaihi salatu wassalam kar ka bi son zuciya kar ka bi masu son zuciya wannan hudu ba sai dai ta zama ta ɗaya da ta biyu babu lokacin da ko rabin ta ba a yi ba kuma lokaci yayi muna addu'a Allah subhanahu wataala wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya tausaya mana wannan tsadar rayuwa da kullun abun karuwa yake azzaliman masu mulki kuma kullun ƙara abun suke ya ubangiji ga mu ga ka ga su Allah sun fi karfin mu Allah ba su fi karfin ka ba Allah ka mana maganin su duk wanda ya jefa kasar nan cikin masifa da bala'i dan biyan bukatarsa ko biyan bukatan waɗansu turawa da suke bashi umarni yake bi ko bankin duniya ko wacece dan ya ci gaba da zama kan kujerar mulki Allah ka hana shi jin dadin wannan mulkin Allah yanda hana kasar nan jin dadi Allah ka hana shi jin dadi duk wanda ya takura talakan kasar nan Allah ka takura shi Allah ka hana shi sakat Allah ka hana shi bacci Allah kar ka bar shi farin ciki a rayuwar shi waɗanda kuma za su gyaru Allah ka gyara su waɗanda ba za su gyaru ba Allah ka damara mana su ya ubangiji ka kare mu ka kare mana imanin mu ka kare mana mutuncin mu ka tsare mana tauhidin mu da sunnar mu ya ubangiji ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan rayuwa Allah ka kawo mana sauki Allah ka yalwata mana Allah ka mana albarka a rayuwar mu Allahumma hadina fi man hadaita وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم نتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم